وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبود هدية الله سبحانه وتعالى لسافة الأم أولا سافية سلاحة دي قوم بوتا شعبان الشكرة تبو إيدة دي حدود تلاتين دبيار تهجر المنزو صلى الله عليه وسلم ولكما إتشي تقص قوتا شدة الشكرة تبو بيود قوم شاهدوا لسافة ميلادية أتي قبل كراتب نسير المنزو الله صلى الله عليه وسلم لقد تفهم الرهيق المختوم لا مال صفير الرحمن المبارك فوري ما كان ديجا باتا من أبوه عندما يقام عند جندا يأكل خيبر دكالشان سا جد أكرب جنيمة دكما وصول عليه دسيك كسر جلين خيبر كما سوما كثاشيني دبونكين نوما wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu akwai yahuda a wurin suma da aka kai musu hari wasu suka sallama wasu aka dan yi tata kurza sannan aka saki duka dai suka koma karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yarjejeniyar cewa za su rika aikin gona akan wannan gonaki abinda aka samu kuma za a raba shi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na sanin sai abin da ya basu to a cikin abin da muka tattauna ya kawo mana magana akan fadak lafazin fadak yau shine abin da zamu tattauna akai da abin da ya kunsa kasancewar ita wannan gona dan fili ne ko dan wani karamin kauye ne wanda ya kunshi lambu da kuma wurin noma mai kyau wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan karfe shi daga wurin Yahudawa sakamakon wannan yaki ya ajiye shi daga cikin abin da yake bance shi ana ce musu waɗannan irin kayayyaki ko gonaki ana ce musu safaya safaya da sadun da fa'un da alif da kuma ya'un da alif safaya ai mustafahu annabi sallallahu alaihi wasallama li nafsihi abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabe su cewa nasa ne da shi ke gudanar da harkar gidansa ma'ana abinda aka samu a wannan gona ta fadak shi annabi sallallahu alaihi wasallama ke shi a gidansa shi da iyalinsa da sadakar gidansa da kuma abin da ya so yayi yana cikin abinda afa Allahu ta'ala alaihi to abin da yasa dama muka so mu tsaya akan wannan saboda na san mutane suna jin maganganu akan wannan wuri da ake cewa fadak wani ma bai san sunan wuri ba wani bai san cewa menene ya auku na hakika dangane da wannan wuri da ake cewa fadak ba illa abin da yake ji a bakin masu addinin Shi'a da abubuwan da suke yadawa waɗanda ba haka suke ba dangane da wannan wuri har ma ya zama musu wata aqida da gani wasu a jikin baburansu a jikin motoci har suna rubuta fadak amma da ita wata kabiliya ce ta siyasa wanda a karkashin ta ake tuhumar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an a matsayin cewa wannan wuri na fadak na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ne ya wawure shi ya andame shi ya hana Fatima radiyallahu ta'ala anha ta karbe shi a matsayin gadanta tunda na mahaifinta ne sallallahu alaihi wasallam har ana tsinuwa akan wannan da jefa la'ana akan Abubakar aka dauki hakan kamar addini saboda fahimtar da wanda bai san haka din cewa ba haka abin ya faru ba za mu magana akan asalin menene ya gudana kuma ya wannan hukunci yake in Allah madauki ya yassare mana lokaci saboda abin ko maganganu akan wannan suna da yawa da farko dai yana da kyau mutum ya sani cewa Fatima radiyallahu ta'ala anha da ita da mijinta wato Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu suna da matsayi babba a wurin sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu mutane ne waɗanda sayyidina Abu Bakar ke girmama su saboda ya san daga ina suke Fatima dai yar tsatsoce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsatso mai albarka wanda ba ai irin sa ba a duniya tsatson manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan Fatima radiyallahu ta'ala anha ta fito ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haife ta yar Khadija kuma yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka falalarta da darajarta ya fi ƙarfin ma wani ya ɓata lokaci akan magana ma mai tsawo akan cewa Fatima tana da daraja ko babu wanda ya tsaya har sai ya ƙwaƙwalo waɗannan ya ɓata bakinsa Fatima radiyallahu ta'ala anha ta fi ƙarfin wasa dangane da abin da ya shafi daraja da matsayi abin kowane ɗan adam duk mutum mai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yadda azzuci kuma yana da aiki da ita to wajibinsa ne addininsa ne dole ya so Fatima in ba haka ba bai zama musulmin kirki ba don haka sayyidina Abu Bakar yana girmama Fatima yana girmama mijinta radiyallahu ta'ala anhuma haka nan kuma shi da sauran sahabbai duk suna girmama Fatima kuma daga cikin abin da ke nuna mana wannan cewa shi sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala an asali ma kamar da bahaushe ke cewa tintin ka tintin sayyidina Abu Bakar shi ne ya bai wa sayyidina Ali shawaran ma ya auri Fatima asali saboda ƙauna ya kira shi ya bashi shawarar cewa ƴar manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama kai ka dace da ita ka je ka neme ta kai ɗan baffansa ne ita kuma ƴarsa ce a hange irin na dattijai sayyidina Abu Bakar ya hango wannan abin ya dace a haɗa shi ya ba da shawarar a yi shi asali ma tukuna saka ba zai zama mutumin da baya san mutum da alheri kuma ya nemi ya haɗa zumunci tsakaninsu da shi da wanda yake ƙauna ba wannan abu akwai shi a cikin littafin wasa'ilu shi'a na ɗaya daga cikin malaman shi'a a juz'insa na biyu shafi na 915 ya ambaci wannan cewa wanda ya bada shawara a auri Fatima ma shine Abu Bakar ba zan kawo mana wani littafi na ahlus sunna ba a wannan qadiya wa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam bil ishrafi ala tajhiziha kai kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya bai wa umarni cewa a je a kintsa Fatima a matsayin ya wanda za a kai ta ɗakin miji annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ya umarta a je da ita gidansa matar sayyidina Abu Bakar ta kintsa ta kafin a kai ta gidan Ali kamar ka ce nan ne gidan me ake cewa gidan kamar gidan wali da ake faɗi yanzu a al'adar Bahaushe to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Abu Bakar matarsa ita za ta kintsa Fatima har a kai ta gidan sayyidina Ali wannan shi ma yana cikin mustadrakul wasa'il na an-nuri at-tabrasi nan cikin malaman shi a juz'in sa na farko shafi na 144 haka ne yana cikin biharul anwar juz'i na 82 a shafi na 101 daidai wa daidai kuma matar sayyidina Abu Bakar din wato Asma'u bintu Umayth ita tayi musharaka da sayyidina Abu Bakar wajen kintsa ita Fatima a ranar da za a kai ta dakin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhuma wannan shi ma yana cikin Al-Kafi juz'i na 3 shafi na 226 yana cikin Al-Wafi shafi a juz'i na 12 shafi na 88 da kuma wasa'ilu shi'a juz'i na 2 can da muka ambata shafi na 116 walamma matat Fatimatu Zahra kuma yayin da Fatimatu Zahra radiyallahu anha yayin da ta rasu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun sani Fatima ta rasu bayan sa da wata 6, wace ce ta yi mata wanka ta kula da ita har aka yi mata sallah aka sa ta alkafani? To matar sayyidina Abubakar sai ita dai wannan Asma'u bintu Umais din, ita ce ta zo gidan sai mata wanka ta kintsa ta ta sa ta alkafani aka je kuma aka yi mata sallah. Wannan duk akwai shi a littafin sunna, amma na kan kawo a cikin littafin Shi'a domin masu wannan tunanin da suke daukar hankalin mutane bisa jahilci, saboda sun san mutane ba karatu suke ba, ba su san menene ya gudana ba, la'alla ya yi amfani. Tunda dama kullum asalin dalilin maganganu irin waɗannan shine jan hankali da kuma nuna wanda bai sani bai san abinda yake shine hakika. Wannan maganar cewa Asma'u binti Umais ita ce mata wanka tana nan a cikin Mustadrakul Wasa'il a juz'i na 1 shafi na 144 daidai. Lamari na biyu da ya kamata dama mutum ya sani, la'alla da yawa daga cikin musulmi a wannan zamanin ya jahilci ma cewa menene ma kasar Fadak din nan da ake zance a kai, cewa fai'i ne daga Allah. In an ce fai'i, me ake nufi? Ana nufin dukiya ta kafirai wadda musulmi suka same ta, amma ba ta hanyar yaƙi ba, ba yaƙi aka yi aka same ta ba, ko dai sulhu ko kuma tsoron abinda zai biyo baya, su kafiran suka tsorata suka miƙa dukiyoyinsu ga musulmi, wannan ana ce masa fai'i. To duk abin da yake irin wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi, don asalin fa'a dawowa Allah ne ya ɗauko dukiya daga hannun kafirai ya dawo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah maɗauki ba mu labari a cikin suratul hashr a aya ta 7 ɗinta, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أبين ده الله مدوكي يا داود شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما أنا يباد شيء أما تأيم فيه إذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم فلله تونا ألاني وللرسول لمنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين كما نا ذو القربان دنجي لديني لمنزل الله صلى الله عليه وسلم آل البيت واليتامى لكما مرايو والمساكين دمسكيني وبن السبيل دانتفالكي معنا دقنا منزل الله صلى الله عليه وسلم شيكي بدان الدشي يميك عشزوا قوات النان بانقلولي mun fahimci abin, ma'ana yana karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi zai sa hannu ya bada sadaka akai wa marayun gida kaza, akai wa miskinai, wani mutum yana tafiya ya zo yana bukata za a dauka daga ciki a bashi, duk wannan yana cikin haƙƙin wannan fai'i din. To fadak ɗaya ce daga wannan haƙoƙi na gudanar da rayuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya so yayi ga danginsa da kuma sadakoki da zai bayar. Da fadar mun gane wannan, ku rike wannan sosai, wannan guri na mai ake yi da fadar shine wannan abin da aka ambata a cikin Alkur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum, an yi haka ne domin kada dukiya ta zama tana kai kawo sai ta zagayawa a tsakanin masu kuɗi daga cikin ku. Abinda Allah annabi ya zo muku da shi ya ba ku, to ku karɓa. Wama na hakum an hufan can abinda ya hane ku kuma ku hannu. Wannan aya ku ga asalinta, ko wannan bangare na wannan aya a asali yana magana ne akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taku ya dauka ya baku na daga dukiyar nan ta fai'i ake nufi. Mun gane wannan, amma kasancewar a ƙarshen ya kuma ce wama na hakum an hufan tahu wama na hakum an hu, duk abin da ya hana ku nan ba hanawa ce kuma hissiya ba, mai ma'ana hissiya ba, ana nufin ya hana ku wani abu na dukiya ba. Shi yasa malamai suka fassara wannan aya ba ta tsaya ne ga maganar al-i'ta'ul hissi wal man'ul hissi ba, domin da al-man'ul hissi ne can ba wa mana haku an huda ce ba da sai wa ma mana aku mun fahimci wannan, sai zama siyaki yana magana akan abinda za a bayar na dukiya ko abinda za a hana, tunda yace wa mana haku anhu, to wannan ya shigar da wa ma ataku din shi ma ya zama wancan hissin ya shiga zairu hissi ma shiga, ma'ana a dunkule duk abin da ya umarce ku da abin da ya hana ku, to ku karbi umarninsa kuma ku hannu daga hannunsa. Allah ta kun gane wannan. To sai kuma yace wattaqullaha innallaha shadidul iqab. To abin da Allah madaukaki ya kawo shi na fai'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dukiya, to asalin sa ana dauka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam جعلها لحاجته واهل بيته وصدقته كما ان امرت عمل يا والي wannan guri fadak anoma shi abinda aka samu na amfanin sa ne shine harkar cefalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gudanar da rayuwar gidan da dangin sa da kuma sadakar da ya soye wa kana yushrifu ala hadhihi al-amr wa yar'aha shi da kansa yake ishrafi yake supervision yake wato gudanarwa ga wannan kasar ko wannan gona, ya je fili ne gona ce kasa ce duk amfanin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke gudanar da shi inda yaso, wa lam yuwarrithha ahadan min ahlihi, bai bada ita a matsayin gado ga wani daga cikin danginsa ba, ma'ana bai dauke ta ya ce inna mutu wannan gadan wani bane daga cikin gadan da wato daga cikin iyalinsa, tunda masu gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa kamar da zamu gumu shi da yanzu. Wannan abun yana nan a cikin littafin tarihi, babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wasiya da wannan a matsayin gado, ko da yake dama an san gado ko da ba a wasiya ba, in dai gadan ne za a yi shi, amma nassoshi daga bakinsa wanda mutum daga cikin sahabbai 11 suka ruwaito cewa abin da ya bari ko abin da annaba suka bari na dukiya ba a gadansa, duk za mu zo dai mu ci fadar masu wufiya. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kana khalifatuhu Abu Bakr yaqumu maqamahu fi zalika, bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakr shi ne tsaya a matsayinsa wajen gudanar da wannan dukiya. Me ma'anar gudanar da ita? Gudanar da ita a wancan wuri da aka ambata, ma'ana duk abin da aka samu na amfani a wannan gona ta fadak, to sayyidina Abu Bakar na sa shi ne wajen ci da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai, ba gidan Abu Bakar ba a matsayinsa na shugaba, ma'ana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ake ciyarwa duk abin da suke bukata, to daga amfanin wannan gona ko a sayar a sayo kaza, in ma sutura ake bukata a cikin abin da yake na fada din nan za a sayar a sayo musu kayan da za su sa, abincin da za su ci, me za su gyara gida, da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ali da Fatima da ƴaƴansu, duk abin da ake bukata sayyidina Abu Bakar daga wannan dukiya yake ci gaba da amfani da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba amfani da ita, shi ma haka yayi, ba ci yayi a cikin sa ba da bai bada gadan ba, amma kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba gudanar da ita haka ya rika gudanar da ita. Wa ba'dahu Umar, lokacin da manzon Allah sayyidina Abu Bakar ya rasu shi ma bayan shekara 2 sa da yayi a matsayin sa na khalifa, bayan sa sai sayyidina Umar ya zama khalifa, to za Abu Bakar a sayyidina Umar shi ma haka ya ci gaba da yin abinda sayyidina Abu Bakar ya rika yi, abinda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yi dangane da wannan gona da amfanin ta. To amma a zamanin shi sayyidina Umar, inda zamani ne mai tsawo shekara 10, a طلب الامام علي بن ابي طالب والعباس ان يقوم بالاشراف, شي سيدنا عمر يكرا علي رضي الله تعالى عنه يكرا العباس واي عباس بفا منزل الله صلى الله عليه وسلم دومن شي بفا ينا دا غادو علي كو ان كرا شي سبو دا فاطمه دومن علي با شي دا غادن منزل الله صلى الله عليه وسلم سبو دا دليلي بيو. Na farko a bangaren kamar da yake aqidar ahlus sunna a fiqhun da muka sani in akwai baffa to dan baffa baya gado ko baffa yana sha makance dan baffa aliyu dan baffa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin mahaifinsa Abu Talib dan uwa ne na Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan da Ali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa da dan kani suke shi wannan shi ake cewa dan ammi to shi dan ammi idan akwai ammi a karin gado to baya gado ai kun san wannan ishiraji ko a cikin iziya haka yake ko a risala haka yake maladin da tafan musulunci na sunna dai kaidar kenan in akwai baffa to Abbas baffa ne dan uwa ne na Abdullahi dan uwa ne na Abu Talib duk uban su daya Abdul Muttalib shi ya haife su kun san wannan kai ko to idan aka ce akwai baffa ai kaga dan baffa baya gado wannan shine dalilin da zai sa Ali radiyallahu ta'ala an bazai baya gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Fatima radiyallahu ta'ala anha inda cancan inda misali cancantar gadan ne dukiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ana gadanta to Fatima ce kawai mai gadan Ali ba shi da gadan ni wannan abin da kike so ku gane ke har yanzu bangare daya kenan na cewa sayyidina Ali ba shi da gado na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'idar gado kuma a fiqhun shi'a shine su kuma ba sa bada gado ta hanyar ta'sibi aslan addinin shi'a ba a gado ta hanyar ta'sibi ko san ta'sibi ko ku san ta'sibi ba ko karanta mana iziyar risala da sunan su ta'sibi shine idan an raba gado an ba wa ashabul furud dan ta ashabul furud ana nufin waɗanda suke da rabo wanda aka yanka musu rabo yankakke a Qur'ani mai sulusi a bashi sulusi mai rubu'i a bashi rubu'i mai sumumi a bashi sumumi waɗannan shine ake cewa ashabul furud mai rabi a bashi rabi to abin da ya rage na dukiya in ba wani kuma to fali aula a zakarin warisi sai a baiwa namiji wanda yafi kusa da mamaci misali in mutum ya mutu ya bar magada da kowa da abin da zai samu amma yana da kaninsa namiji to in dukiya ta rage sai a ce to duk abin da ya rage shi wannan namijin zai dauke shi sai a ce ta'asiban a matsayinsa na namiji wannan shi ake ce mata asibi shi da asibi yawa asibi da ake faɗi adillarati ne to a shi'a ba a gado da asibi kun gano wannan tunda ku haka ne ashe kenan a kowane bangare a sunnance a shi'ance Ali radiyallahu ta'ala an shi ba shi da gado a dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda za a raba gadan amma sai dai ci ta hanyar Fatima don haka sayyidina Umar sai kira Ali ya kira Abbas ya dan yace daga yau ku ne za ku rika kula da wannan gona ta Fadak ijtihadin Umar ne ya dauki dukiyar ya mika ta ga Ali da Abbas tun daga nan zaka tambaya ha to ina zaluncin da Abubakar din yake nan da ake cewa ya zalunci Fatima ya hana ta gado ana ta kuka ana tsine masa na farko tun rayuwar ta sa dama ba gidansa ya kai dukiyar ba tun da ma gona ce ina za ka dauki gona ka gida ba a kai amfanin kuma shi kula yake da abin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kula da shi a ce yadda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gidan sayyidina Abubakar ba kun fahimci wannan sosai ku rike wannan guri to haka da Umar yazo shi ma abin da ya ci gaba da yi kenan da wannan dukiya sai da karshe a cikin karshen wato fatar shugabancin sa ya kira Ali da Abbas yace tunda dama dai wannan abu na ahlul baiti ne ku rika kula da shi ku ne za ku ci da su ku ci da duk abin da ake bukata in da sadakar ma za a yi duk ku duba ku ga abin da zai ci ku rike ku ban jona abu to ya umarce su su ne za su yi israfi fawafaqa Umar fawafaqa Umar fakanat indahuma cikinan suka ne su suka nema Umar ya yadda da haka cikinan shi to gashi nan ku dauka ku ci gaba su suka go wurin su suka nemi tunda dama wannan su ake ciyarwa
to da Allah a basu mansurika kula da ita. Umar bai zalunci ba, sai ce to gashi nan ku dauka. Umar fa Umar dai da aka fuki ne masa addini Shi'a, shi ya dauka ya bai wa Ali ya bai wa Abbas, sai ku je duk abin da ku ga ya dace ku rika yi, ku rika yi a ciki kuma wannan abu ya basu. To ana cikin haka thumma sarat ila al-imam Ali, sannan zamanin sayyidina Uthman gaba daya shekara 12 ka bai waiwayi wannan abun, ya ce ku dawo da shi hannuna ba, shi ma ya ci gaba da barin dukiyar nan ta fada a hannun Aliyu da hannun Al-Abbas. Ku gane wannan Uthman bai karbi abun ya dawo hannunsa ba, tunda haka ya ga Umar yayi sai bar shi a matsayin aikin da Umar yayi, ba zai canza shi ba. Ana fahimtar wannan abun? In baka fahimci wannan tarihin ba, duk abin da za a zo daga baba za ka gane shi ba. Wannan kenan. Tana nan a har zamanin Uthman, yawa fi ahdi Umar wa ahdi Uthman wa ahdihi, haka nan a zamanin shi Ali, shi ma ya ci gaba da gudanar da wannan abu yadda abin yake, ma'ana ya ci gaba da gudanar da wannan gona ta Fadak a samo amfanin a ciki da Ahlul Baiti yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan yayi, yadda Abubakar yayi, yadda Umar yayi, yadda Uthman yayi, shi ma Ali da yazo radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da yake khalifa, shi ma sai ya rika gudanar da ita, ma'ana yana ishrafi, yana supervision, bai dauke ya ce to tunda yanzu na zo ni ne khalifa a zo a yi rabon gado. Ai idan an ce hana gado zamanin Abubakar zalunci ne, zamanin Umar zalunci ne, zamanin Uthman zalunci ne, in sun faɗi haka ko, to ya kamata da Aliyu ya zama khalifa sai ce dama wancan hukuncin zalunci akai mu ba mu yadda ba, yanzu ku zo mu yi rabon gado. To Aliyu radiyallahu ta'ala anhu har ya rasu shekarun nan 5 da yayi da kai bai raba gonar Fadak a tsakanin Ahlul Baiti da ƴaƴan Fatima, ya ce a yi rabon gado ba, yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yi din nan, ana ciyarwa iyan Ahlul Baitin ba a raba an ba wa kowa ba, yadda Abubakar yayi, yadda Umar yayi, yadda Umar ya dauko ya baiwa Aliyu da Abbas suka ci gaba da gudanar wannan, to haka Aliyu da Abbas suka ci gaba da gudanarwa, lokacin Abbas ya rasu ya bar abin hannun Ali, shi ya ci gaba da gudanarwa. Kun fahimci wannan abun? Rabon gado dai ba a yi shi ba a zamanin Aliyu radiyallahu ta'ala anhu. Ku rike wannan sosai ku fahimce shi. To sannan wa ba'da wafatihi, bayan rasuwar Aliyu radiyallahu ta'ala anhu, wannan haƙƙi na Fadak ya koma hannun Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali dama ba shine khalifa ba bayan babansa, ai mun sani yayi khalifa. To wannan dukiya ta koma hannun Al-Hasan, ya ci gaba da kula da ita, yana ɗaukar abinci, yana ciyar da gidansu Ahlul Baiti. Yushrifu alayhi thumma al-Imam al-Husayn, sannan ya koma hannun Al-Husayn radiyallahu ta'ala an, thumma daga hannun Husayn, kuma bayan an kashe Husayn radiyallahu ta'ala an, sai Fadak ta koma hannun Al-Hasan ibn Al-Hasan. Al-Hasan dan Al-Hasan, shi Hasan yana da ɗaki ma ya sa masa suna Hasan, shi ne ake ce ma Al-Musanna, Al-Hasan ibn Al-Hasan Al-Musanna. Wa ma'ahu Ali ibn Husayn, tare da shi da Ali ibn Husayn Zain al-Abidin, su suke kula da Fadak, ana yin dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a rika yin nan, ba a bata sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, wanda Abubakar yayi, wanda Umar yayi, wanda kuma Ali ya ci gaba bayan sa, Uthman bai ce a dawo masa shi ba. Ana fahimta insha Allah. Thumma bayan Ali ibn Husayn sai ta koma hannun Zaid ibn al-Hasan, Zaid ibn al-Hasan. To gaba ɗaya wannan abun walam ya tamallakha ahadun, babu wani mutum ɗaya da ya mallake ta, babu wani mutum ɗaya da ya ɗauke ya ce yau na mallaki wannan gona ta Fadak. Haka abun ya tafi cikin Ahlul Baiti. In ka koma ka karanta littafin Yaqutul Hamawi wanda ake cewa Mu'jamul Buldan, kun san Mu'jamul Buldan ko koguna ji ana faɗa, ko littafi a babban mujalladi 8 ne ko 9 manyan shirka-shirka, shi yana bada labarin garuruwa, duk garin da kake so ka san asalinsa na musulmi ka bincika zai gaya maka. to yayi dogon zance akan kasar Fadak a matsayin ta na kauye ne karkashin Khaibar, don haka sai sa ta amma shi ma yayi bata fili ya tattauna akan ta. Shi ma ya dauko wannan kissar hannayen da Fadak ta shiga a tarihi, an samu daga bacin khalifofi wasu sun karba sun dawo da ita hannunsu, amma suna ci da ahli baitin su ma. Wani kuma khalifan in ya zo sai ce ku bar wa ahli baiti kayansu, su za su kula da shi. Saboda wannan abubuwan duka an same su daga khalifofin da suka gabace su. Abubakar irin haka yayi a zamaninsa, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ya rike hannunsa yana gudanarwa amma domin ci da ahli baiti. Umar ya dauka ya bai wa Ali ya ba Abbas kamar da muka ji. Su rika gudanarwa. Don haka an samu wannan abun khalifofin baya ma haka suka rika yi. Amma babu wanda yace ya kwashi, ya mallake, ya cinye, ya zalunci ahlul baiti ba ai wannan ba. Kun ga ashe tatsuniyar azo a gina wa mutane wata magana an hana gado, an yi zalunci, aslan bata faru ba ma ƙarya ce. Ballanta na har a gina aqida a ciki ana tsinewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, wanda in dai aikin da Abubakar yayi zalunci ne, to ya kamata a ce Aliyu ma tunda irin sa yayi, domin shi a zamaninsa shi ma irin abinda Abubakar yayi. Zan zo karanta mana abinda Aliyu ya faɗa lokacin da aka zo aka yi masa magana akan wannan lamari din. Za mu zo duk ciki mu ji ba na su mai azarbabi abin a jere ce. Abu na uku da ya kamata a sani, maganar gado da ake ta lilitata, ana sa yara ƙananan harsuna har da cewa ana tsine Abubakar radiyallahu ta'ala an, wannan mummunar kalma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa annabawa ba a gadon dukiyarsu, ba sa barin zinare da azurfa a gaje ta. Abinda suke wannan kamar da mutane suke yi, abinda suke bari ilimi ne, gadonsu na ilimi ne, gadonsu na annabci. Da annabi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zai gaje shi ta dukiya, ya gaje shi ai ya gaje shi ta annabci, zai gaje shi ta ilimi amma ba ta dukiya ba. Tunda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, fama tabqa indakum min al-amwali ba'da mamatihim fa huwa sadaqa. Da abin da suka bari na dukiyar da suka mallaka, to sadaka ce. Kun ga nan ku fahimta dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda sadaq. Shi yasa da kamata ya dama mutum ya tambaya waya ake da ita ne. Tunda wancan abinda muka ji na sunnar ci da ahlul baiti daga sadaq, sunna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ta. Amma abinda ya shafi kaya da ya bari na sawa da sauransu ba, ba rabon gado akai ba shi ma. Ba wanda zai ce maka an raba gadon wannan abin, duk da yan kanana ne. Aje shi aka yi wani lokaci, wannan aba wannan daga ciki, wannan aba wannan a ciki daga ciki, gwargwadon bukata daga cikin ahlul baiti, shi ma ba daga wasu wurare ba. Za mu zo shi ma mu ji magana a kansa in Allah maɗauki ya sa akwai lokaci. Na ga dai abin kamar lokacin ba zai isa ba, ma ɗan rere dai abin da ya samu. Wa hadha ma alaihi wa bayyanahu al-a'immatu alayhimus salam min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu shine abinda sauran shugabanni na musulmi suka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a kansa suke cewa annabawa ba a gadan dukiyarsu. Amma gashi daga cikin litafin Shi'a ba litafin sunna ba. An Abi Abdullah alaihi salam, daga Abu Abdullah alaihi salam qala, ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, in an ce Abu Abdullah ana nufin wa Ja'far As-Sadiq, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, shi ake cewa Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, babban malami ne. Yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, duk wanda yake ga wata hanya yana neman ilimi, salaka Allahu bihi tariqan ila aljannati, to Allah zai shigar da shi hanya zuwa aljanna. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bihi, kuma lalle malaiku har sukan sassauto da fukafukansu don girmama mai neman ilimi.
وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض
kuma duk wanda ke cikin sammai da wanda ke ƙasa suna neman gafara ga mai neman ilimi hatta al-hut kai har da kifi fil bahri a cikin teku yana neman wa mai neman ilimi gafara wa fadlu al-alimi ala al-abid kuma fallalar mai ilimi akan mai bauta ka fadli al-qamari ala sa'irin nujumi laylata al-badri kamar falalar wata ne akan sauran taurari watan ma kuma a cikin daren da yake badar ran da ya cika ya gama cikarsa irawun sosai shine ake nufi da badar wa innal ulama warasatul anbiya kuma lalle malamai sune magada annabawa masu gadan annabawa wa innal anbiya su ku annabawa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman basu gadar da dukiya ko dinari ko dirhami ba ma'ana ko dinari ko azurfa ba walakin warasul ilma abinda suka bari na gado shine ilmi faman akhadha minhu akhadha bihadhin wafir duk wanda ya dauki ilmi kuma to ya dauki rabo babba cikakke gwaggwaba wannan yana cikin wasailu shi'a juz'i na biyu shafi na 910 وقال ابو عبد الله عليه السلام كون غني wannan ayyana na cikin littafin sunna kun san wannan hadisin ana fadan sa wajen falalar ilimi to gashi a cikin littafin shi'a su ma sun fadi wannan maganar cewa annabawa ba ta gadar da dukiya suna gadar da menene ilimi gashi a cikin wasa'il shi'a وقال ابو عبد الله har yanzu ابو عبد الله ya ce alayhi salam innal ulama warathatul anbiya wadhalika anna al anbiya lalle su malamai masu gadan annabawa ne abin koyar da yake shine su annabawa lam yuwarrisu asalin kalmar kenan warasa ma'ana ya gadar da ya bar gado a bayansa shine ma'ana lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran annabawa kuwa basu bar zinare ko azurfa a bayansu ba wa innama awrasu ahadisa min ahadithihim abinda suka yi shine sun bar hadisai daga cikin hadisansu faman akhadha bi shay'in minha duk wanda ya riki wani abu daga wannan hadisai faqad akhadha hadban wafiran to ya bar wato ya riki wato rabo da yake wato cikakke gwaggwaba wannan yana cikin al-kafi juz'i na 3 shafi na 225 da kuma littafin wasa'il shi'a din nan da muke magana akai juz'i na 2 shafi na 916 bari mu gaggauta wa an abi ja'far aw an ja'far kai an abihi alayhi salam haka nan daga shi ja'far sadiq daga babansa babansa shine muhammad ibn ali al-baqir an rawaito daga gare su cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam lam yuwarrid dinaran wala dirhaman bai bar gadin dinare da azurfa ba wala abdan wala walidatan ko bawa ko wata baiwa wala shatan wala ba'iran bai bar akuya ba bai bar raƙumi ba wannan fa duk inji baqis al-baqis yawa wala qad qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa inna dir'ahu marhunatun inda yahudiyyin yace kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu har silkensa ma an kai shi wato abin nan dingina a wurin wani bai gude min yahudul madinati daga yahudawan madina bi 20 sa'an min sha'id wanda aka karbo sa'i 20 na wato alkamar sha'id istaslafaha nafaqata li ahlihi wanda banza Allah sallallahu alaihi wasallam karbi rancanta domin ya ci da iyalinsa a wurin bai gude annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi rancan kwano 20 na sha'id aka ce sai ya bada jingina ya dauki silkensa na yaki ya mika inji al-baqir yake cewa don haka bai bar wani abu na irin waɗannan ba to sai yake cewa wannan gashi wannan shi ma wannan maganar tana littafin man la yahduruhu al-faqih na ibn babawi al-qummi juz'i na 1 shafi na 112 da kuma al-wafi juz'i na 13 shafi na 88 da kuma wancan dai wasa'il shi'a juz'i na 2 shafi na 915 نعم ما في شيء اي Nah. Yawwa. Wannan haka ne. Rashin sanin su Shi'a to ai dama matsalar da take faruwa ita ce mafi yawan masu wannan harkar su Shi'a. Jahilci akan jahilci suke. Da Allah ya sa sun karanta hatta littafan nasu sun sani. Da ba su waɗannan abubuwan duk ba su so ba sai dai da yake dama abubuwa ne da aka sassaka su don a haifar da wannan gabar. Ko da an sani din za a iya yi. Yawwa. Amma dai su mabiya da yawa kuma shine mafi yawa masu bi kawai ba su san ma me ake yi. Suna ɗauko waɗannan hadisai daga littafan sunna su ce to wannan hadisan na ƙarya ne. Waye zai ce wai annabi Sulaiman ya gaji Dawud da sannan a zo a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gaji ƴaƴansa ba za su gaje shi ba kaza da kaza da kaza da irin wannan. Wannan duk tatsuniya ce za mu zo mu ji amsoshin maganganun malamai a kan waɗannan. Faman yamlik fadak ko wa sahma khaybar yastaslif 20 sa'an wa yudni zir'a wanda shine malamai suke cewa yanzu wanda ya mallaki kasar fadak ya tana nan a hannunsa domin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu an bar wannan abin na ya sunan sa silkensa na wurin jingina saboda a ci da gidansa an kar korancin sa'i 20 to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kasar fadak a hannunsa idan da maganar gado ce inda a ce ba a wani bangaren za a sa ta ba wannan ba ai da an dauki wannan abin tuntuni an biya mun fahimci wannan abin yau don haka ashe fadak wani abu ne daban a cikin fai'i yake ba abin da za a zo a gaje shi bane mun fahimci wannan abin to shine sai ki ta wa qala amirul mu'minin alayhi salatu wassalam shi kansa amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an yana cewa al ilmu afdalu min al mali bi sab'ati ai wannan magana kun sha jinta Ali radiyallahu ta'ala an yana cewa ilimi yafi dukiya ta fuskoki bakwai al-awla al-awwal fuska ta farko annahu mirasul anbiya wal malu mirasul fara'inati to kunji sayyidina Ali ne ke faɗin wannan me yake cewa ilimi yafi dukiya domin shi ilimi shine gadan annabawa dukiya kuwa gadan fir'aunawa ne fir'aunawa shine al-fara'ina jam'in fir'auna ma'ana masu mulki na zalunci da danniya sune suke barin gadan dukiya amma annabawa to gadan ilimi suke bari inji sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu bangare na biyu al-ilmu la yanqusu bin nafaqati wal malu yanqusu biha shi ilimi kana ciyarwa yana karuwa baya raguwa dukiya ba kana ciyarwa tana karewa ko ba ga bane duk mai ilimin da zai zauna baya koyar da mutane to zai zauna ba shi da ilimi haka ilimi yake yana karuwa ne kai ma kana koyar da mutane dan haka ba a ruwas dukiya kuwa in dai zaka dauka ka bayar ai ta ragu ko sai dai ka samu wata kuma ta wata hanyar ta ba to shine abin da sayyidina Ali ke nufi abu na uku yahtaju almalu ila alhafiz wal ilmu yahfazu sahibahu dukiya tana buƙatar ai gadin ta sai an yi gadi sai ka samu mata mai gadi sai an sa ta a daki sai an rufe da kwado sai an kai banki sai an yi menene sai an yi menene dukiya ai haka take buƙata ko wane ne zai zo bakin titi a kofar gidansa ya aje dukiyarsa ai sai a sace ilimi ba ka taba ganin wani malami da ya kai gidan wani malami ya dauki ilimin sa yace da Allah ga ilimi na ajiye min zan yi tafiya in dawo ba a gadin ilimi ba a gadin sa amma shi ilimin shike gadin mai ilimi in kana da ilimi sai ilimin ya gadin ka sai ya tsare ka daga aukawa haram ya tsare ka daga fadawa hanyar da ba daidai ba saboda kana da ilimi wannan duk hikima ce ta babban bawan Allah mai hikima sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu abu na hudu yace al-ilmu yadkhulu fil kafan wa yabqa al-malu ilimi yana shiga cikin likafani mutum yana mutuwa ilimin sa ya tafi tare da shi babu wanda aka je gidansu aka ya mutu aka ga ilimin ya saƙule ya zauna sai wani ya je ya ɗauka a'a sai dai a ce ya ilmantar kafin ya mutu to wannan an sani to wannan kuma shine annabawa da man suka yi sun ilmantar sun fada sun yi magana sun isar da haka an same shi amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani wanda sauran jama'a ba su sani ba ai kun ga da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya ci to haka din mai ilimi shi ma yake wayabqa almalu dukiya ba ita take zama a duniya ita ba ta bin mutun kabari ba ta shiga likafin fuska ta biyar almalu يحصل للمؤمن والكافر إذا دوكيا دمومني دكافري سنة سامن دوكيا والعلم لا يحصل إلا للمؤمن خاصة شوفوا علمي مؤمني نكي سامن سا من دكافري نبي شدا جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينه دمتان الدنيا سنة بكاتر ما لميمي علمي أتكن حركو جنسنا الديني kullun zaka ji su suna neman ai musu fatawa akan kaza me ya hukuncin kaza rayuwar mutane ba za ta tafi ba in ba malami dangane da addini wala ya'tajuna ila sahibil mali amma ba sa bukatar mai dukiya irin wannan bukatar domin kowa neman ta sa yake yi akwai taimako taimakekeniya dai amma ba a ce rayuwa gaba ɗaya ba za ta yiwu ba in ba mai dukiya tunda kai ma zaka iya zama mai dukiya ne da fatan mun gani fuska ta bakwai ta karshe sayyidina ali shi al-ilmu yuqawwi ar-rajula 'ala al-mururi 'ala as-sirati shi ilmi zai karfafi mutum wajen tsallake sirati dan tashin kiyama idan mutum ya zo tsallake sirati in mai ilmi ne gurgudan ilmin sa gurgudan saurin da zai tsallake dan haka jahilai sun fi kowa dakirewa wajen tsallake sirati mun bai tana walmalu yamna'uhu dukiya ko tana tsare mutum saboda akwai hisabi akan kowanne kobo za a rika jawo shi a fusgo shi ta nan a fusgo shi ta nan wajen tsallake sirati sai an tabbatar da ya biya haƙoƙin dukiya sannan ya tsallake sirati wannan ji sayyidina ali radiyallahu ta'ala an yana cikin al-mustadrak al-wasail a juz'i na 1 shafi na 144 wannan ji to maganganin da yawa abu na hudu wa amma al-qawlu bi ahqiyyati fatimah alayha as-salam fi mirathi walidiha istidlalan bi qawlihi ta'ala hujjojin da shi'a suke kawowa dangane da cewa ai fatima ta cancanci gado daga babanta kuma suna kafa hujja da ayoyin al-qur'ani daga ciki gashi daga cikin ayoyin Allah madauki yana fadi suratu maryam a fadin annabi zakariya ko wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya wa inni khiftu al-mawali ni ina tsoron maula maula mawali min wara'i abayana wa kanat imra'ati 'aqira ma za ta kuwa bakarariya ce ba ta haihuwa fahab li min ladunka waliyan daka ka bani waliyi daga gare ka mana wanda zai jibinci lamarina wanda zai jibinci lamarina yarithuni wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaquba kuma ya zama zai gaji ali yaqub dangin ko iyalin annabi yaqub zai gaje ni zai gaji annabi yaqub waj'alhu rabbi radiya ya allah ka sanya shi yardajje ai wannan suna kafa hujja da wannan a matsayin hujja ce cewa tunda annabi zakariya yana neman a bashi magaji to ya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi nasa ƴaƴan ba za su gaje shi ba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yake cewa kuma wa waritha sulaimanu dauda kuma sulaimanu ya gaji babansa annabi daud to ai wannan zai dan ja hankalin mutane kuma ana kawo su a bayanan da su suke yi to na farko dai wannan istidlalin istidlali ne ba fi ba daidai bane kusa akwai bambanci tsakanin dalili da kuma istidlal ko dalili shine nassu istidlali kuma hangen ka ga nassu ka dan kai amfani da nassin ka kafa hujja shi yake nufi da istidlali to amfani da wannan aya a kafa ta a matsayin hujja akan wannan باطل بعدين يبني من الأوام فبين الباطل من الأوام يدل على قلة علمهم ينالون رهن علم أمي وأنهم كفه الجادين لأن الوراثة في هاتين الآيتين دمينكو أبن أتين في دقادو أولا آيوين قدابيو وراثة نبوة وعلم وحكمة قادوني نأن نفسي دعلمي دهتمة وليست وراثة مال وذلك للأدلة النقلية والعقلية ba kuwa to ba gado ne na dukiya ba dalili kuma akan wannan ga dalilai zamu ci amma naqliya dalilai da aka ciro in an ce dalili naqli shine dalili da zaka samu a Qur'ani ko hadisi dalili aqli kuma shine dubi da hange da da lura da za a yi a gano abu ta hanyar hankali to duk akwai dalilai na wannan gefen da wannan gefen al-ayatul ula ayar farko yau amma naqliya faqad marra dhikruha mun fade su a baya wa amma al-aqliya wa yustafa fatustafadu min ma yati ai dalilan da suka gabata na cewa annabawa ba a gadan su sune dalilai naqli akan wannan uru cewa annabawa abinda suka bari sadaka ne mun ji wannan ya gabata kuma daga littafan shi'a to amma na hankali din fa na farko aya ta farko din nan shine fadin Allah madaki yaritsuni wa yaritu min ali yaqub da annabi zakariya ke fadi na farko malam as-sayyid muhammad husain fadlallah wani ne wannan mutum eh kuma bai jinsa wannan shine shugaban shi al-lubnan baki ɗayan su yau shekarar 3 da mutuwa yana da sabani da sauran ƴan shi'a musamman gefen Iraki da Iran ta wasu abubuwa har ƴan ikhbariyuna kamar wani Mujtaba Ash-Shirazi a ranar da ya rasu na gan shi a talabijin yana cewa Allah ya tsine wannan mutumin an yi huta da ɗaguto ya mutu saboda saɓanin da ke tsakaninsu to shi Muhammad Hussein Fadlallah shugaban ƴan shi'a Lebanon baki ɗaya duk da yana da saɓani da ƴan Hizbullah yana cewa li yakuna imtidadan lil khatt ar-risali alladhina yad'u ila Allah wa ya'malu bih wannan ayar cewa yarithuni wa yarithu min ali yaqub abinda take nufi annabi zakariya yana neman a bashi magaji ne li yakuna imtidadan dan wannan magajin nasa ya zama ci gaba ne dorawa ne lil khatt ar-risali gajerin manzanci wanda yad'u ila Allah zai ci gaba da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'malu lahu kuma yayi aiki domin isar da manzanci wa yujahidu fi sabilihi kuma yayi jihadi fi sabilillah wal tastamirra bihi ar-risalatu kuma domin manzanci ya ci gaba da shi fi ruhihi wa fikrihi wa amalihi wato manzanci ya ci gaba a ruhi da fikira da tunani da kuma a aikace wannan ya faɗe shi ne a cikin al-kafi da wasa'il shi'a ma'ana ta'liqin da yayi a cikin waɗannan littafai a juz'i na uku shafi na 223 to sannan abu na biyu hal yuqalu li nabiyyin karim yanzu annabi mai karimci za a dauka za a yadda cewa ya harisu alal jannati al-baqiyati wan na'imi da'imi mai kwadayi akan aljanna da kuma ni'imomin Allah dai da za su wanzu an yas'alal karima a ce yana roƙon Allah mai karimci subhanahu wa ta'ala an yahaba ad-dunya al-faniya li ahadin min auladihi wa yuwarrithaha lahu kaje yana roƙon Allah a bashi wani abun duniya annabawa roƙon da suke wa Allah da'iman shine in kaji suna roƙon wani abu a basu duki abin da shafi lahira in sun tambayi wani abu na duniya to wani abu ne na irin wannan na ilimi da zai taimaka wa lahira ba wani abin da za a barwa ƴaƴansa har yace yana so a barwa ƴaƴansa su samu dukiya kar su zama da talauci shi ba dama ba dukiya ce da shi ba yana ma gudunta baya san duniya to kuma yace zai roki Allah cewa kai ga dukiyar nan ina tsoron ba ni da magaji a bani mai gadin dukiya ta duniya annabawa sun fi karfin wannan abu mun ga shi wannan abu ba harka bai annabawa bace fa hadha la yaliqu ta'adduban min rajulin salihin a aladabi na mutumin kirki ma ba a saba mutumin kirki waliyin Allah ka daina ka roƙon to gonan nan tawa ta wuri kaza yanzu ba ni da wanda zai gado kada mutane su zo su mamaye ya Allah ka bani dan da zai gaje ta sai a yi ka ganin kamar baduniyi ne ma shi mai neman duniya ko ba haka bane to ballanta na annabin Allah wanda wannan harkar ta duniya ma bata dame su ba abu na uku anbiya'ullahi tabaraka wa ta'ala humul uswatul mubaraka sune abun koyi abun albarka fi annahum ya'muruna an-nasa bil birri wa ya'maluna su suke umarta mutane da da'a kuma suna aiki da da'a fa in awsaw an-nas bil infaqi idan suna umarta mutane cewa ku ci da dukiyar nan ku ci da dukiyar nan ku dauka ku ba mabukata ya za a yi su kuma su nemi a bar musu tasu har ɗayan su su gabi a hankalta ba haka bane kaga kullun annabawa suna umartar abinda duk ka bari a duniya ka mutu ka bar shi menene za a zo a tambaye ka akai ya akai ka same shi ya akai ka same shi dan haka ka ba mutane ka dauka ka rabu da shi ka ba mutane yadda ba za a yi maka hisabin sa ba za ka samu ladan sadaka da shi to shine har yake ce mana Allah madaukiya ya ce a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab kun ga duk karantarwa annabawa ita ce mutane su ta ci da dukiya su ta ci da dukiya to ya za su manta da kansu suna so a bar musu kai banda wannan kuma annal irsa fi kalami zakariya maganar ko kalmar gado a maganar annabi zakariya lam yakun malan ba dukiya ake nufi ba yana nufin ilimi ne yana nufin kuma wato abar annabci ya ci gaba shi yasa har yace ya gaji Ali Yaqub domin in dukiya ce yaya ɗansa zai gaji Ali Yaqub ai sai ya gaje shi kuma ku gane wannan mutum ba in dukiya ce ina ƴaƴan annabi Yaqub su ba su ba su gaji baban su ba ai dukiyar annabi Yaqub ƴaƴansa in dukiya ce sun riga sun gaje ta babu ita to wace dukiyar dan annabi zakariya kuma za a ce a bar shi domin ya gaji annabi yaqubun da ba mai gadan sa ba tunda yana da magadan sa dan sai ko kun fahimci wannan zan koko kuma mutum dan haka a ce abinda yake nufi ci gaban annabci ya ci gaba kamar da ya taho daga silsilar annabi yaqub to a ci gaba a ƴaƴan mu Allah madauki ba mu ƴaƴan da za su samu wannan ni'ima ta annabta ta ilimi da Allah ya ba mu inji annabi zakariya لو اكملنا ويتي معنا ونفرق لو اكملنا قوله تعالى ده من قارص ان الله بكي جوا ويرث من آل يعقوب لتبين لنا بوضوح من غير تردد ان الارث المقصود هو العلم والنبوه وليس شيئا اخر وانا شيء ان انبتا منا وبالله عليكم كما ان تنبيكم ما دي دون الله لو كان السؤال من النبي زكريا متعلقا بالمال ان ده دوكيا يكي تنبيه فهل بمقدور اي باحث في التاريخ akwai wani mai bincike a tarihi da zai iya an yi khubirana da zai iya kawo mana a tarihi kam shakhsan kana fi baiti ali yaqub wani mutum nawa ne a gidan annabi yaqub bal aina mawqi'u yahya alayhi salam min ali yaqub shi kansa annabi yahya wani ne annabi yahya dan annabi zakariya dan da zai gadar ko yawa meye matsayinsa a lissafin annabi yaqub in an lissafo jikoki jikoki na annabi yaqub wal qari'u al munsifu fi kutub at tarikh ba'da an yaqra kitab allah ta'ala ya'lamu yaqinan anna kull anbiya'i bani isra'il min ali yaqub duk wanda ya san tarihi ya san duk annabawan bani isra'il daga ayyan annabi yaqub aka same su don haka ace ba magana dukiya bace magana ce ta annabta kun gane wannan ko ba gane ba domin annabi yaqub shine mai ayyan nan 12 daga cikin su annabi yusuf ko a cikin su annabi yusuf da kuma da ya koma misra bayan ya sami matsayin nan ya kira ƴan uwansa da babansa duk suka dawo misra haka ne ko ba haka ba anan a misran aka sami suka hayayyafa aka samu jikoki a cikin jikokin aka samu annabi musa annabi musa shine kuma annabin da aka baiwa at-taura shine farkon wato wanda ya zo da risala daga manzon daga Allah subhanahu wataala a cikin wadannan jikoki risala dai maktuba ta shari'a sauran su ma sun zo da risala annabi yaqub kafin sa a cikin sauran ƴaƴansa wanda Allah madauki ba annabi yusuf shi ma manzo ne tunda Allah madauki ya ambata a cikin alqur'ani, amma wanda aka bai wa littafin shari'a shine annabi Musa, daga cikin waɗannan jikoki ne. To daga nan kuma aka ci gaba da samun wato ƴaƴa da jikoki har zuwa annabi Zakariya. Shi kansa inda za a lissafa ba zai samu wancan gadon ba, shi annabi Zakariya ɗin. To ya zai roƙi Allah a ba wa ɗansa da babu shi a ba shi gadon dukiya, bayan dukiyar har an ƙare ta an cinye? In dai dukiya ce ake zance, ba zai haɗa da Ali Yaƙub ba. Ban sani ko kun fahimci wannan ne. To mu bar wannan tunanin ne. Fala shakka anna fahma qawlihi yarithuni wa yarithuni wa yarithu min ali yaqub min khilal fahm al ulama, wa aidan at-tama'un fi at-tafsir al mubarak wa nadhar at-tarikh yarud qawla man yaqulu inna al ayata tatakallamu an wirathat al mali wa lam gama da shi wa man bidahati nad tuf ya zami lokacin ya kuri abashi haka a dora dan akwai sauran maganganu da yawa akan wannan harkar, ba mu zo ko rabin su ba, kuma masu ƙarfi akan abin da ya shafi wannan harkar ta fada da kuma sauran matsaloli da suke da alaka da wannan matsala din. Ina ga mu bar shi zuwa mako na gaba sai a dora sai mu ji, dan ba wani abu ne muke gaggawa a ce an gama littafi ko wani abu ba. Wannan matsalar mu santa mu fahimce ta, shi kansa wani abu ne da zai amfanar da mu insha Allah. Za mu tsaya a nan mu ƙarasa mako mai zuwa insha Allah, umma shi ma bai ƙarasa ba, bai ishe mu ba mu ƙarasa. Shi littafin shafi 17 mun yi shafi 5 a cikin binciken da yake da alaƙa da wannan mas'ala. To mun gama mako mai zuwa, umma ba mu gama ba insha Allah ma dora. Allah madaukaki ya amfana, Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da mu, ya ƙara mana fahimta, ya ƙara mana adalci, ya ƙara mana ilimi, ya ƙara mana tabbata akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu. Allah ya gafarta wa mai martaba Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Allah ya haɗa shi da salihan bayinsa, kurakuransa na duniya Allah ya gafarta masa. Allah kuma ya taimaki sauran shugabanninmu akan da'a, akan biyayya gare shi, akan imani. Allah maɗauki ya ƙara musu haɗin kai da su da shugabanni da na siyasa da na musulunci. Allah ya haɗa kansu wajen fidda al'umma daga cikin halin da ake ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.